وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يومنا تركو يومنا ترك وتر رمضان هجرة دبودة أريه دا أربعين دا هدو تلاتين دا أيغا وتر أكو دبو بيدا عشرين دا أكو منا نندي أتكين آية تا تريبيو دا قوم شاوكي هدي دا تريبي دا قوم شاوكي تكين سورة البقرة. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر.
kai wani farmaki da tare hari da kuma wato dauko labarai da rahoto na waɗanda suke fada da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da musulunci Qurayshawa mutanen Makka, da kuma ji abin da ya faru wanda ya kai ga aka kashe wani Amr ibn al-Hadrami, wanda kuma su bangaren Qurayshawa suka dinga yi musulmi gori da batanci da kuma yekuwa da yada jita-jita da fadan maganganu na batanci, cewa ku da kuka zo domin ku girmama addinin Annabi Ibrahim, kuma sanannan abu ne cewa addinin Annabi Ibrahim ba a yin fada, ba a rijima, ba a daru, hattan sama ba a dauka a cikin watanni masu alfarma. To ga cikin kun keta alfarmar shine Allah ta'ala jiya duk mun yi wannan dogon bayani. Yasalunaka anil shahril haram qitalin fihi, suna tambayanka dangane ga wata mai alfarma. A wani gurin kuma sai a jingina shi zuwa ga muminai, wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin. Sabilil mu'minin, kuga nan sabili, nan sabilil mu'minin, nan kuma sabilillah. Lokacin da aka jingina shi ga Allah, an yi la'akari ga wanda ya aiko ni. Idan aka jingina shi ga manzon Allah alayhi salatu wassalam, an yi la'akari da wanda ya kawo ni. Idan an jingina shi ga muminai, an yi la'akari ga wanda aka kawo wa ne. Wanda ya aiko shi sai a ce sabilillah, wanda ya kawo sai a ce sabilir rasulillah, wanda kuma aka kawo sai a ce sabilul mu'minin. Kun ga shi duk kowace idafa ta yi daidai, cewa Allah shi ya aiko, dan haka tafarkinsa ne, wanda ya kawo tafarkinsa ne, wanda aka kawo tafarkinsu ne. Sai Allah ta'ala ya ce saddun, saddun mun ce nan wato zai iya daukan ma'ana biyu. ko ka hana kanka ko ka hana wani. Su Quraishawa duka sun yi biyu, shi yasa nan ma'anar guda biyu za ta iya hawa kansu. Saddun an sabilillah, ku hana kanku, ku kange kanku ga barin bin Allah, bin tafarkin Allah, ko ku kange wasu, ku hana wasu bin Allah. Wannan laifi ne manya-manya. Sannan ga kufrun bihi, da kuma kafirce masa shiwa shi Allah ta'ala, ku kafirce wa Allah, wannan shi ma babban laifi ne, mutum ya kafirci. Wal masjidil haram, da kuma masallaci mai alfarma, shin shi ma an yi hadafinsa ne akan kufrun bihi ko saddun an sabilillah? Ma'ana kun hana mutane isuwa zuwa ga masallaci mai alfarma. Wa ikhraju ahlihi minhu akbaru indallah, da kuma fitar da waɗanda suke ma'abota wannan masallaci haifafun garin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, Abubakar, Umar, Usman, Ali, al-asharatul mubashsharuna bil janna, duk a cikin Makka aka haife su. Amma kuma gashi an fitar da su, allazina ukhruju min diyarihim wa amwalihim, waɗanda aka fitar da su daga gidajensu, aka fitar da su daga dukiyarsu, aka raba su da ƙasarsu, suka yi hijira. Shi za ka kiran su muhajirun, wanda suka yi hijira. Su kuma mutanen Madina ake kiran su ansar, masu taimako, waɗannan masu bari, wannan masu bayarwa. To Allah ta'ala ce akbaru indallah, wannan shi yafi wato girman laifi a wajen Allah fiye da wancan laifin da sahabbai suka yi. Wal fitnatu akbaru min alqatl, Allah ya ce ita fitina, fitina babban fitina shine a raba mutum da musulunci. Domin abu inna duniya ne da sauki, amma babban fitina shine fitinar da ta shiga cikin aqida. Wala taj'al musibata na fi dinina, Allah kaka sa mana musifan bacin addininmu. Ya zama addininka shine fitinarka, ya zama kai rauni a aqida, kai rauni a ibada, kai rauni a halaye masu kyau, kai rauni a mu'amala. Aqidarka ta lalace, ibadarka ta lalace, halayenka su lalace, mu'amalarka ta lalace. Wannan shine babban asara koda ku kana samun duniya. Domin duniya ko ka tara ta, ko ka tafi ka batta, ko ta tafi ta baka, ba za ka dawo da akhira. Ba duniya ba lahira. Wa ulaika, sannan dai waɗannan ashabun nar sune ma'abota wuta, hum fiha khaliduna, su masu dawama ne a cikin wuta. Domin faɗi cewa wannan ayoyi ko wannan aya tana ɗauke da fa'idodi sama da 20. Fa'ida ta farko, annar rasula sallallahu alaihi wasallam huwa marji'u sahabati fil ilmi, cewa annabi alaihi salatu wassalam shine madogarar sahabbai dangane ga ilimi. Duk abin da ya taso musu game da addini sai su tambayi manzon Allah alaihi salatu wassalam. Abun ma da ba su iya tambayarsa ba, sai Allah ya aiko mala'ika Jibrilu a siffar balarabe, shadidu sawadi sha'ar, shadidu bayadu siyab, la yura alaihi asaru safar wa la ya'rifuhu minna ahad, ya zo ya yi tambaya domin ya kara fito da wani abin da sahabbai ba su tambaya ba. Kaga da ya zo ya ce, ya Muhammad akhbirni anil islam, akhbirni anil iman, akhbirni anil ihsan, akhbirni anil sa'a. Annabi alaihi salatu wassalam ya amsa masa tambayarsa akan meye musulunci, ya gaya masa rukunai guda biyar. Meye imani, ya gaya masa rukunansa guda shida. Menene ihsani, ya ce anta abudallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Sannan ya tambaye shi an sa'a, sai ce mal mas'ul anha bi a'lama min as-sa'il, wannan kam kai da kake tambaya ta da baka sani ba, to ni ma da kake tambaya ban fi ka sani ba. Ma'ana har ka alkiyama yaushe za a tashe ta, wannan yana wurin Allah shi kadai. La yujalliha li waqtiha illa hu taqulat fi samawati wal ard la ta'tikum illa baghatatan. Saboda wannan alkiyama kenan. Da haka sahabbai suna komawa zuwa ga annabi alaihi salatu wassalam domin samun ilimi a babin aqida da babin ibada da babin mu'amala da babin akhlaq. Da haka kenan manzon Allah alaihi salatu wassalam shine za a koma gare shi domin fahimta addinin musulunci. Fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wa in tudi'uhu tahtadu wa ma ataakum ar-rasul fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah katira. ayoyi suna nan barjak a cikin alqur'ani da suke nuna a koma zuwa ga manzon Allah alayhi salatu wasalam a tambaye shi addini domin shi Allah ya aiko da addinin shi yafi kowa sanin addinin shi yasa da ya tambayi ma'azu atadari ma haqqul lahi alal ibad wa ma haqqul ibad ala Allah qala Allahu wa rasuluhu a'lam saboda magana shari'a ce sai ce fa haqqul lahi alal ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a fa haqqul ibad ala Allah alla yu'adhiba man la yushriku bihi shay'a yace ya mu'azu ka san haƙƙin Allah akan bayinsa da haƙƙin bayi a wajen mahallicin su yace Allah da manzansa ne suka sani tunda harka ce ta shari'a sai yace to haƙƙin Allah akan bayi su kadaita shi da bauta kada su hada shi da abokin tarayya su kuma haƙƙin sa a wajen Allah ba zai maka azaba ba idan baka shirka azaba iri biyu ce akwai azaba ta dindindin akwai azaba zuwa wani lokaci amfanin tauhidi da hatsarin shirka kenan tauhidi zai maka amfani biyu a lahira shirka za ta jawo maka matsala biyu a lahira Allah ka samu mutu akan tauhidi Allah ka raba mu da shirka wato duk mai tauhidi sai ya shiga aljanna kuma in ya shiga zai dawama duk mai shirka ba zai shiga aljanna ba har abada kuma in ya shiga wuta zai dawama tauhidi baya hana shiga wuta amma ko ba a dawama ciki ka sha giya kai zina kai caca kai laifuffuka amma da tauhidin ka to ko ka shiga wuta ba za ka dawama ba sai dai ka zauna iya wancan laifin da an goge shi sai a fito da kai sakamakon tauhidin ka a kai ka aljanna dan haka tauhidi ko ya hana ka shiga wuta dindindin ko kuma ba za ka shiga wuta ba za ka dawama a wuta ba dindindin ita kuma shirka ba za ka shiga aljanna ba har abada in kuma ka shiga wuta ba za ka fita ba har abada to ko wannan ya isa a ce mu san meye shirka ko mu roki Allah ya tsare mu daga barin shirka ya dora mu kan tauhidi sannan na biyu ihtimamu sahabati wato sahabbai sun kula sosai bima ya qa'u minhum min al-mukhalafa da sun yi wani abu wanda yake akwai kuskure a ciki sai su koma zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin ya nemo musu amsa shi yasa zamu ga saboda darajar sahabbai da kimar su da girman su a wajen Allah koda Allah ya hakaito sahabbai sun yi wani kuskure ko wani laifi Allah baya rufe ayar sai ya ce ya yafe musu ga misalai guda uku a Ramadana kafin a hana mutane ko a bude wa mutane dama cewa da daddare mutum yana iya saduwa da iyalansa da daddare a Ramadana kafin a soke dokar da ba a yi sai Allah ya ce alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum sai ce me fataba alaikum wa afa ankum Allah ya san kuna ha'intar kanku kuje ma iyalanku tun ba a baku izini ba alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum kuna ha'intar kanku fataba alaikum wa afa ankum sai yafe muku ya karbi tubanku kaga Allah shi ya fada an yi laifin kuma yace ya yafe laqad sadaqakum Allahu wa'adahu iz tahussunahum bi'iznihi hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa asaytum min ba'di ma araakum ma tuhibbun minkum man yuridu ad-dunya wa minkum man yuridu al-akhirah thumma sarafakum anhum liyabtaliyakum wa laqad afaa ankum wa laqad afaa ankum Allah yace na yafe muku wannan abinda kuka yi na gudu na wato saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yace mutum 50 su hau kan dutse su tare baya su 50 kada su sakko ko an yi nasara ko ba a yi nasara ba sakko wasu ta jawo aka samu matsala sai Allah ya faɗi labarin yadda abin ya faru kuma yace ya yafe musu sannan wanda suka gudu ma Allah yace innal ladzina tawallaw minkum yawmal taqal jam'ani inna mastazallahum ash-shaytanu bi ba'd ma kasabu wa laqad afa Allahu anhu wa laqad tabbas Allah ya yafe musu kagan ka kai matsayi a wurin Allah Allah ta'ala zai faɗi abin da kai kafin kai istighfari sai ce ya yafe maka saboda girman su a wajen Allah da haka wannan ya nuna mana sahabbai suna da wannan sannan na uku annar rasul sallallahu alaihi wasallama la ya'lamu kullal ahkam wallahi ya'lamu illa ma 'allamahu Allahu azza wa jalla cewa annabi alaihi salatu wasallam yana karbar dokoki ne daga Allah wannan shike ƙara tabbatar da annabtarsa cewa abin da yazo da shi ba daga gare shi bane daga Allah bane daga Allah ne ba daga gare shi bane shi yasa idan an masa tambaya wata amsar shi zai bayar, wata amsar kuma Allah subhanahu wataala ne zai bayar da amsar da kansa kama a wannan gurin da makamantan su. Sannan na hudu, annal qitala fi shahril harami min kaba'iriz dhunub, yin fada ko yin yaki a cikin watanni masu alfarma yana cikin manyan laifuffuka, wanda mun yi bayani tsakanin malaman da suke ganin an soke da kuma wanda suke ganin ba a soke ba, kuma mun dauki ra'ayin malaman da suke ganin ba a soke din ba, cewa ya kokuwan da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi a cikin wannan wata sun faru ne bisa kare kai. Sannan na biyar, annal ashhura qisman, cewa watanni iri biyu ne. Muna da wata 12 a musulunci, wata 8 ana kiran su watanni da ba su da wannan alfarma, ana kiran guda 4 watanni masu alfarma. To wannan wato shi ma ya kamata a sani daga wannan aya, kuma wannan ke nuna mana cewa Allah yana da iko ya zabi wani guri ko ya zabi wani lokaci ya fifita wani lokaci akan wani lokaci, ko ya fifita wani guri akan wani guri. Sannan abu na shida, annaz zunuba tanqasimu ila qismain saghair wa kaba'ir, cewa zunubai kala biyu ne, akwai manya-manyan zunubai akwai kananan zunubai. Mun ce Imam Az-Zahabi ya tattaro manya-manyan guda 70, ya kamata kowa ya nemi wannan littafin ya karanta ya ji cewa cikin 70 din nan guda nawa yake yi. Yana yin duka 70 din, ko 60 ko 50 ko 40 ko 30 ko 20 ko 10 ko 5 ko ma baya ko daya, yayi sujada godewa Allah cewa baya kaba'ira ko daya. Ai ko da wuya mutum ya tsallake wannan, wacce ma tafi saurin yaduwa munafunci da gulma, ko ka ku mutu baka shan giya, baka zina, baka caca, baka sata, to baka gulma, da an koma gefe gulma. Da mata aka sani da gulma, amma yanzu maza sun kwaci, din da suka zauna sai gulma, wani yayi sama, wani yayi kasa, wani ya samu, wani ya rasa, wani yayi baki, wani yayi fari, wani ya tashi, wani ya fado, wani yayi fari, wani yayi baki, wani yayi kiba, wani ya sirance. Da yana da mota yanzu bashi da ita, da bashi da mota yanzu yana da ita, da bashi da aure yanzu yayi, da bashi da aure yanzu ya saki. Wai saka, wai saka, wannan abu da ma ka rayuwa take faruwa. Wannan abin da kake ba da labari kake ta gulma a kansa, haka rayuwar take. Wani ya zo duniya, wani ya fita, wani ya samu, wani ya rasa, wani ya bakin ciki, wani ya farin ciki, wani ya samu, wani ya rasa, wani ya tafi, wani ya dawo. Yanzu wani yana nan ya ce yanzu Gombe ta masa zafi, yau gobe motar safi da sassafe motar safi zai fice, wani kuma zai sauka, za a sallamu wani a asibiti, wani ya haye gadar, wani yau za a haife shi, wani kuma yau za a kai shi makabarta. Wani yana nan ya yi tagumi, ya yi asara, wani kuma yana murna ya ci riba. Wani gurin mutuwa aka yi, wani gurin haihuwa aka yi, wani gurin murna ake yi ana kaɗe-kaɗe, wani kuma kaje ka tarar an yi tagumi mutuwa aka yi. Wannan shi ne rayuwar. Wa man asha fi dunya fala budda an yara min al'aishi ma yashu wa ma yatakaddaru sururun wa huzunun wa ijtima'un wa furqatun wa usrun wa yusrun summa suqumun wa afiya. To kaga ko baka daina ko ba dai baka daina gulma ba, in Allah ya raba ka da hasada ita ma tana cin kaba'ira. To waɗannan duk suna ciki, wasu malaman suka ce a ga yadda ake ganewa. Sana'a buna 7, cewa anna sadda an sabilillah a'azamu min al-qital fil ashhurul hurum, katkanja kanka ga barin bin Allah, ma'ana ka lalata tauhidinka ka kama shirka, ko ka kibin sunna kai bid'a, ko ka kibin hanya madaidaiciya ka bi karkatacciya. To wannan yafi girma, hatsarin da mutum zai fada in ya watsar da addininsa yafi yaki a cikin watanni masu alfarma. Sannan na 8, anna a'azama adh-dhunub an yusadda al-insana an al-haq, wato mafi munin zunubi shine a toshe mutum gabarin gaskiya. Mutum yana ganin gaskiya a yi masa asararta. Sannan na 9, azamu saddi anil masjidil haram, an gaya mana munin laifin hana mutane kaiwa zuwa ga masallaci mai alfarma. To yanzu zamu ga kasar Saudiya tana sa dokoki cewa tana son adadin mutane su zama guda kaza, kowace kasa a bata adadi kaza. Shin wannan yana cikin saddu anil masjidil haram? Sheikh Usaimin yace baya ciki, domin ba a yi tsari ba aka ce kowa ya zo. Capacity gurin mu musulmi a duniya yanzu mun haura miliyan 2,000,000,500,000 miliyan 10 cikin su nawa kenan? 1 bisa nawa kenan? Bisa 100 ko? Miliyan 10 a cikin miliyan 1000 bisa 100 kenan. To fadin gurin da ake aikin haji ba zai dauki 1 bisa 100 na mutanen musulmi in suna son su je aikin haji ba. In aka ce miliyan 10 su je gurin cinkoso za yi, filin Arfa ba zai dauke mu ba. Filin Mina dama shi ya ma cika yanzu an ƙara a wani guri. Cinkoson zai yawa, dawafi zai yawa. So da aka tsarin da ake cewa kada adadin wanda za su yi aikin haji ya wuce miliyan 3 ko 4 in sun yi yawa 5. To wannan tsarin ba za a ce an hana mutane zuwa aikin haji ba. Don a wasu kasashen saboda yawan su irin Indonesia da makamantansu sai ma kayi bukin. Wani zai iya bukin shekara 1 ko 2 ko 3 ko 4 ko 5 saboda yawan masu son su je da kuma karancin adadin da ake ba su baya isa. Yanzu ku duba Najeriya ana ba mu mutum wajen 90,000 ne ko? 90,000 ko 100,000 ko 150,000 ma an taɓa ba mu. Amma duk da haka bai ishe mu ba. Da za a ce an ba mu miliyan 1 ma na san sai mun ƙarar da ita saboda masu son su je aikin haji, masu son su je su sauke faradi, da masu son su je su maimaita. To da ƙaunar da ake wa Allah da manzonsa, komai tsada aikin haji za ka ga ana zuwa. To kaga wannan ya nuna in wannan tsarin da ake yi na rage cinkoso baya cikin abin da za a zargi ƙasar ta cewa ta hana mutane isuwa zuwa ga ɗakin Allah. Sannan na goma taqdimu ma yufidul illiya, an gabatar da abin da ke nuna cewa illar da ta sa wato aka hana yin yaƙi a ciki shine dan watanni ne masu alfarma. Yas'alunaka anil shahril haram, sai aka ce qitalin fi, kenan illar da ta sa aka hana yin yaƙi saboda watanni ne masu alfarma. Shi sa aka gabatar da dalilin da yasa aka hana, kamar wayas'alunaka anil mahidi, suna tambayanka game da al'ada, jinin al'ada na mace, wanda za mu zo kan wannan insha Allah. Na 11 tafautu dhunub, ya gaya mana zunubai dai sun zama hawa-hawa, wasu sun fi wasu, wani zunubin wato ya fi wani, ko da a cikin zunubi ɗaya sai ka ga wani zunubin ƙwaya ɗaya ne amma kuma shi kansa ya karkasu. Yanzu zina mugun laifi ne, amma kuma da wa za a yi zinan yakan ƙara wa laifin girma. Wanda zai zina da ƴar ko matan maƙocinsa sai an ninka masa zinar sau 10. Wanda zai zina da maharamarsa kamar babarsa ko ƴarsa ko ƴar uwarsa shaƙiƙiya ko li'abiya ko li'ummiya ko ƴaƴanta, zina da waɗanda aka haramta aurensu, to shi kuma hukuncin kisa ne ko da saurayi ne. To da munin wannan, an ga wani sahabi da tuta zai tafi wani gari, aka ce ina za ka? Yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ne ba ni ta a matsayin sign na je na kashe wani mutum da ya auri matar babansa. Matar babansa bayan da suwar babansa ya auri matar babansa. Za ku ga ashe zinan ma a cikinta ƙaya ɗaya ce, amma kuma ta kasu-kasu, wata tafi wata muni, wata tafi wata muni. To sannan na 12 tasliyatullah azza wa jalla lilmu'minina, Allah ta'ala yana lallashin mu'minai bima jara min alkafirina, saboda abin da ya gudana daga kafirai na wato wulaƙanta mu'minai da suke da kuma yi musu gori. Sannan na 13 cewa anna man kana aqwamu ta'ati Allah wa haqqun nas bil masjidil haram, wanda yafi wato kula da ibadar Allah shine yafi cancanta da ɗakin Allah. Wa ma kanu awliya'uhu in awliya'uhu illa almuttaqun, Allah yace waɗannan da suke zauna a cikin masallaci mai alfarma suka hana mutane su bauta Allah bisa tauhidi, su ba waliyansa bane, waliyansa sune masu tsoron Allah. Aja'altum siqayatal hajji wa imaratal masjidil harami kaman amana billahi wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillah la yastawuna indallah, ba za su taba daidaita ba da wanda yake da imani da wanda shi kawai hidima yake wa daki ba tare da yana da imani ba. Sannan na 14 at-tahziru min al-fitnati, an tsoratar da mu bisa mu nisanci fitina. Shi za ga a cikin sallar mu muna roƙon Allah, Allahumma a'udhu bika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min sharri fitnatil masihid dajjal, Allah ya tsare ka waɗannan musifin guda hudu. Idan Allah ya karbi wannan addu'a taka, to ka samu babban rabo. Za ku ga kullun da safe sai mun yi azkar maganin musifa, in ka rike abubuwa guda 12 to ka samu maganin musifa kullun, ka dinga yin su 12, zikirin safe da zikirin yamma. duk yadda al'amari ya kai ga rikicewa kakkamanta da zikirin safa da zikirin yamma, domin shiga yamma da shiga safiya duk wata musifa anan ake tunkararta. To ya kamata a bude safiya da zikiri, a rufe yamma da zikiri, wanda ake bayan asuba da wanda ake bayan la'asar suna nan kala kala, ko kai su duka ko ka zabo su kai. Sannan na biyu, akwai zikirin bayan sallolin farilla, kowace sallar farilla bayan ta akwai zikiri. To wannan zikirori da ake na bayan sallar farilla mu rike su mu dinga yin su, ko da ka kana sauri an gama sallah ka tashi, to kai akan hanya kai waɗannan zikirorin, suna na a rubuce dawa mun san su. Na uku, zikirin kwanciya da zikirin tashi. A lokacin kwanciya akwai zikirori kala kala da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar, to ka dinga yin wanda suka inganta daga ciki ko ba duka ba. Wannan zikirin yana taimaka mutum ya samu nutsuwa a wajen bacci, kuma yana tsare jifa da makaru da baki da mayu da dukkan wata musifa Allah yana tsare ka sakamakon zikirin kwanciya da zikirin tashi. Sai zikirin shiga gida da zikirin fita. Lalle ka rike wannan zikirin, in zaka shiga gida kai zikiri, in zaka fito ma kai zikiri, zikirin shiga da zikirin fita. Sannan zikiri da ake yi lokacin shiga masallaci da lokacin fitowa daga masallaci. Nace muku akwai sunnoni guda bakwai ga wanda yazo masallaci: sunnar cire takalmi da sunnar sawa. Ya ake cire takalmi, ya ake sawa, kun ga sunna biyu. In zaka cire takalminka, so ake ka fara cire kafar hagu. In zaka sa, so ake ka fara sa kafar dama. Ashen ka zo bakin masallaci ka lura kafar da zaka fara zarewa, sai ka fara zare kafar hagu, sannan ka zare ta dama. Sannan zaka shigo masallaci kuma ka shigo da kafar dama. In zaka fita masallaci ka fita da kafar hagu. Sannan duk wanda yazo masallaci rahama yake so, to ka roki Allah tun daga bakin kofa ga abin da ya kawo ka nema. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma fta alayya abwaba rahmatika, abwaba rahmatika. A lokacin da zaka shigo masallaci, wace kofa kake so a bude maka? Kofar samun rahama. In ka zo fita kuma, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma fta alayya abwaba fadlika. Saboda mai fita kuma yana neman falala ne. To wannan sunnonin guda bakwai. Sannan ka shigo masallaci, kafin ka zauna kai sallah raka'a biyu, to ka cika sunnoni guda bakwai. Wajen sa takalmi ka fara sa dama, wajen cirewa ka fara cire hagu, wajen shiga masallaci ka shigo da dama, wajen fita ka fita da hagu. Sannan kayi addu'a shigowa, kayi addu'a fita, kuma kayi sallah raka'a biyu kafin ka zauna. Sunnoni na karaya sunnoni na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har guda bakwai. To wannan shine addu'o'in da mutum zai dinga yi wanda za su kare shi daga fitina. Sannan ka dinga yin wato salloli guda biyar akan kari kuma a jami'i. Ka dinga yin salloli guda biyar a jami'i. Sannan ka dinga yin rawatib kafin azhar, bayan azhar, bayan magariba, bayan isha. So ake kira bayan magariba kai kafin isha. Babu rawatib bayan isha, sai dai kafin isha. Sannan ka tashi da daddare kai shafi'i da wutiri, kai qiyamul layli kai shafi'i da wutiri, kai raka'atul fajri, ka dinga yin sallar duha. Waɗannan salloli ka rike su, waɗannan azkar ka rike su, kuma ka dinga karanta alqur'ani ko da izu ɗaya ne. Karatun alqur'ani yana ƙara mutum imani mai kyau. Suna son su yi budurwa su je zance duk ba kuɗi. So da haka sai a fara sata. Kaji matsala ta biyu, rashin ilimi da rashin sana'a. Na uku, shaye-shaye. In dai kana zukawa, to akwai matsala. Eh, ka daina zukawa. Ko da za a allura, ko da za a zuka, ka ga yadda mutum fir ya koma wani yalo shudi, wani irin mai ruwan wannan abun, me ake kiransa, wannan abun bakan gizo. Ka rasa idansa wani kala ne, ya zama bakan gizo. Ga mutum yana raba hanya. Kaga wannan akwai matsala. Da ka fara shaye-shaye ta an samu matsala, da ka ki zuwa makaranta an samu, da ba ka da sana'a ka zama matsala. Kun ji matsala uku? Matsala ta hudu, kana faɗa da iyayenka. In ko kana ukun nan, dole kai faɗa da iyayenka. Babanka kullun yana bakin ciki ana ka masa ƙaraka, babanka kullun tana kuka akan abin da kake mata. To bakin baba da bakin baba ya ishe ka musifa. Sannan na biyar baka zuwa sallah, dama mai wannan ai ba zai je sallah ba. Waɗannan biyar suka haɗu wa matashi, Allah ya tsare tsare matasan mu ya shirye mana da su. Wanda suka fada wannan Allah ya shirye mana da su, wanda basu fada ba Allah ya tsare mana su. Zuraka wannan shine fitinan matasa, fitinan matashi kenan. To waɗannan in suka faru to sun bude kofar komai mai, wanda baya sallah, baya bin iyayensa, ba shi da sana'a, yana shaye-shaye, na'am, baya zuwa makaranta, baya da sana'a, a wannan da bola sai a jefa shi a bola kawai. Sannan mas'ala ta 17 tayyisul kafirina, wato Allah ta'ala ya fitowa da kafirai jin cewa ba za su iya samu yarda ba. Ay yuridul mu'minina kulluhum an-din, cewa ba za su iya maida mu kafirai ba, ba za su iya ba. Shi sai Allah ya ce inistaba'u, in sun samu iko to Allah bai ba su iko, ba za su iya ba. Walakin lan yastati'u hatta ya'ti amrulllah. Sannan 18 al-hazaru min al-kafirin, Allah ta'ala yana tsoratar da mu cewa alaƙar mu da kafirai ta zama alaƙa ce ta mu'amala, ba ta aƙida ba. Mutanen mu da yawa, musamman manyan ƴan bokon mu, ba sa bambance tsakanin babun mu'amala da babun addini da aƙida. Shi wanda ba musulmi ba, an yadda ka yi mu'amala da shi ta fuskoki guda 10, ka yi mu'amala da shi ta hanyar ya zama abokinka na hulɗa a kamfani ko a masana'anta, ko ya zama abokinka a wajen aiki, ko abokinka a siyasa, ko abokinka a makaranta, wannan abotar ta yau da gobe ba matsala. Sannan na biyu, ba laifi ya zama ya ba shi da lafiya ka je ka duba shi, dan ba musulmi bane ba a hana ka je, yana gida ko yana asibiti a kwance ka je ka ce ashe oga ba ka da lafiya, to Allah ya ba da sauki, kai masa addu'an ya warke bai da lafiya, wannan ba matsala. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya duba wani bayhude kuma sakamakon dubiyar har ma ya shiga musulunci. Sannan na uku, in yana jin kishirwa, kana da ruwa, kakka ce kai kafirin banza ba zan baka ruwa ba, musulunci ya yarda ka dauki ruwan nan ka bashi ya sha, domin mutum ne kuma addini ya zo da tausayi hatta ga dabbobi balle kuma mutum. Sannan yana jin yunwa, kana da abinci, an yarda ka dauki abincin nan ka bashi. Kana da tufa, yana bukatar tufa, an yarda ka dauki tufan nan ka bashi. Ya samu promotion a wajen aiki, zaka je ka taya shi murna. Ya yi wata asara, zaka je ka taya shi jaje. An masa mutuwa, zaka je ka yi masa sori. Ashe madan ta tafi, to sori fa, sori sori. Yawwa. Kai masa sori sori. Wannan ba matsala, kai masa sori sori. Wannan dai a cikin babun me? Ba mu'amala ta zamantakewa. Ka nuna masa halaye masu kyau. Kai masa gaskiya, ka rike masa amana, ka cika masa alkawari, kada ka yaudare shi. Domin kai masa wani abun ba zai bambanta kai da addininka ba. In ka cuce shi, ko ka zalunce shi, ko ka zambace shi, sai ya dauka addininka ne haka. Sai ma ya shigowa addinin saboda abin da ya ga kai masa din nan na rashin kirki. Saboda haka, wato amma babin aqida, tasa aqida ba irin tamu bace. Lakum dinukum waliyadin. Ba yadda za a yi tasa ta zama tamu ko tamu ta zama tasa. Masu da'awar cewa a zo a haɗe addini a yi guda ɗaya, to in aka haɗe duka ba a yi kowanne ba, ba zai haɗu ba. Wanda ya ce Allah uku ne da wanda ya ce Allah ɗaya ne, ya za a haɗe su zama ɗaya? Huɗu, to a mai da shi huɗu kenan. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'abiduna ma a'budu. Kowa ya je nasa, in an je lahira Allah ya tantance. Sannan na 19, ar-riddatu mubtilatun lil a'mal idza mata 'alayha. Ita ridda, duk wanda ya ridda in ya mutu akai, to aikin sa ya rushe. Shine mazhabar Imam na Maliku. Shi Imam na Maliku shi zaka ga yana cikin masu warware alwala, akwai war-riddatu, mai ware azumi akwai war-riddatu. Duk wani aiki sai da Imam Malik ya sa riddatu a cikin sa. Aikin haji war-riddatu, sallah war-riddatu. Saboda a wajen Imam Malik da kayi ridda nan take aikinka ya ruguje. Shi yana kafa hujja da wannan aya. Waccan aya ta cikin suratul Maida, wa may yakfur bil imani faqad habita amaluhu. Ba wani sharadi, wanda ya kafirce da imani ya ridda, aikinsa ya rushe. haka a wajen Imam Malik in kai ridda nan take aikin ka ya rushe, amma Imam Shafi'i da wasu manyan malamai sun ce in kai ridda aikin tattara shi ake a rike shi tukunna, aga ko zaka dawo, in ka dawo sai a dawo ma da aikin ka, in baka dawo ba ka mutu akai sai a rushe aikin ka, saboda wannan ayata ce fa mut wa huwa kafir, so sai ka mutu tukunna sannan aikin zai rushe. Shi ko Imam Malik ya ce sam kana yin ridda yanzu aiki ya rushe, da zaka dawo nan take sai ka sake sabon aiki daga ground zero. Shiko Imam Shafi'i yace a aikin ka nan aje wanda kai kafin kai riddar, amma za a aje shi tukunna, ba za a rushe shi ba, ba za a rushe shi ba, yana nan aje. An mutun ya tuba sai Allah ya dawo masa da saboda in kai a wajen Imam Malik in kai ridda da sallolin da kai a baya da azumi da bin iyaye da sada zumunci duka ya tarwatse, in ka dawo sai ka sake sabo. Shiko Imam Shafi'i yace a takatar da aikin za a yi sai ku na ka mutu akai, sannan ne za a yi maka hukuncin cewa wato aikin ya ruguje. Shi sai Allah ya ce fa mut wa huwa kafirun, wannan shine hujjar Imam Shafi'i cewa Allah ya ce fa mut wa huwa kafir, sai idan ya mutu tukunna yana kafiri. Shi sai nan malai dauki wannan cewa annan manir tadda an dinihi thumma ada ilayhi lam yubtul amaluhu as-sabiq, yace wanda ya ridda gabarin addinin sa sannan ya dawo kafin ya mutu, to wannan aikin sa wanda ya gabata za a dawo masa da aikin sa, so da Allah ya ce fa yamut wa huwa kafir. Sannan na 21 annal murtadda mukhalladun finnar, duk wanda ya ridda kuma ya mutu akan ridda bai dawo musulunci ba, to wannan zai dawama a cikin wuta, saboda Allah ya ce ulaika habitat a amaluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Sannan na 22 annar mutadda la yu'amalu fid dunya bi ahkamil mu'minin, to wanda ya ridda ba za a yi masa mu'amala a duniya irin mu'amalar masu imani ba, mutumin da ya ridda za a yi masa mu'amala ne irin ta masu riddan. To yaya za a yi mu'amalar mai ridda? Shine anan ya kawo cewa ita ridda abin da ake kira ridda shine ar-ruju'u, ka koma da baya. Shi sai wala tarjaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirina, kada ku koma da baya sai ku zama kun yi asara. Suratul Maida aya ta 21. A fassarar malamai kuma shine al-kufru ba'da al-islam, bayan kana musulminka kawai sai a ce sai a ji ka kafirce, to wannan shine ridda. Ridda ta kan kasance akwai ar-riddatu bil qawli, wani riddarsa da baki zai faɗa, kamar wanda zai zagi Allah ko ya zagi annabi yana musulmi, ya zagi Allah ko ya zagi annabi, annabin nan ko annabi Isa ko annabi Muhammadu ko annabi Musa, ko ya zagi malaika Jibrilu ko malaiku, ko ya zagi Al-Qur'ani, wannan duk yana cikin ridda, wato a da baki. In an kama irin wannan sai a kai shi gaban kotun musulunci, alƙali ya bincike akan abin da ya faɗa, a duba uzurrukan da ake ba wa mutane a ga shi bai da uzurin. Na farko ba mahaukaci bane, ba su bulda baka yi ba, ba bai san hukuncin ba, duk sai an duba waɗannan. Ko ya rayu a gurin da komai a shari'a ake masa, sai faɗi wata kalmar ga Allah ko ga manzansa, sai daga baya ta bayyana cewa kaza, duk waɗannan shari'a ce za ta tantance ta yanke masa hukunci, ba mutane ne akan titi suke yanke hukunci ba. Nan kama mutum za a kai shi koti ne, ita kuma koti in tana yanke hukunci to an kama sai a kai mata, a ce an kama wani ga abin da ya faɗa, sai alƙali ya bincike a yi ta hukunci, a yi ta bincike har a tabbatar da laifinsa ko a kore laifin, nan tabbata a yanke masa hukunci. To wannan shine ridda bil qawli. Akwai kuma ar-riddatu bil fi'l, wani zai ridda ne a aikace, kawai dauki Qur'ani izu 60 ya jefa a kwata, ko ya zuba a cikin jini, ko ya zuba najasa a kai, irin matsafa waɗanda matsafi zai baka Qur'ani cewa ka je ka binne shi, ko ka je ka taka shi, ko ka je ka zuba a kabari, ko ka zuba jini a kai, ka san matsafa su dama sai ka yi ridda tukunna ka zama kafiri, sannan suke biya ma bukata. Wani zaka ji an ce mahadin tsafin sai an yi yanka, mutum za a yanka mahadin tsafin sai an yanka jakuna ko kuraye ko jarirai ko an yanka bakar dabba da sunan aljani, mahadin mafi yawa mahadin tsafi za ka ga akwai yanka, ko da kadangare ne sai a ce ka kama kadangare jangwala gwarugu zaka yanka, duk mahadi ne na matsafa. akwai kuma kamar sujada ga gumaka da makamantan su, akwai ridda bil i'tiqad, mutun ya kudire ba Allah ko ya tabbata da Allah abinda ya kore. Allah ya kore wa kansa mata, ya kore wa kansa da, ya kore wa kansa farko, ya kore wa kansa karshe, ya kore wa kansa karewa, ya kore wa kansa mutuwa, ya kore wa kansa bacci, ya kore wa kansa gajiya. Sai ka zo cikin abin da Allah ya kore wa kansa sai ka tabbatar masa, ko kuma abin da Allah ya tabbatar wa kansa sai ka kore masa. Ka kore wa Allah ilimi, ko ka kore wa Allah sani, ko ka kore wa Allah hikima. Ma'ana tabbatar da Allah abin da ya kore, ko korewa Allah abin da ya tabbatar a zahiri mutum ya sani, to wannan shi ma yana cikin wato ridda. Akwai ridda na kore samuwar Allah, kamar irin waɗanda suke da'awar cewa sun waye amma daina yadda akwai Allah. Wannan da'awar tana nan ta fara yaduwa a wasu ƙasashe, musamman ga waɗanda ba su karatun addini ba, ba su rayu a cikin addini ba. Sai wani ya zo da wani fikira, da wani tunani, da wata falsafa, sai ya ce maka ai in an ce akwai Allah to ina yake, tunda baka ganshi ba kenan babu. An ce wani malami ya taba shiga aji irin wannan, sai ya ce yara, yana yara, sai ya ce kun ganni? Suka ce mun ganka. Yace saboda me? Suka ce akwai ka. Yace yawa. Kun ga bayran nan? Suka ce mun ganshi. Yace saboda me? Suka ce akwai shi. Yace to mu a ilimin mu da abu biyar kawai muka yarda, sai abinda muka gani da idan mu, ko abinda muka ji da kunnan mu, ko abinda muka dandana da bakin mu, ko abinda muka shaka da hancin mu, ko abinda muka dandana da bakin mu, ko kuma abinda muka taba da hannun mu. To a cikin ku waye taba Allah? Waye shinshina shi? Waye dandana shi? Waye ji shi? Waye taba shi? Sai ce kai babu. Sai wani yaro yace ina da tambaya. Kun san akwai yara intelligent a aqida malam? Sai ce yara, suka ce malam yana da hankali? Ku tambaye shi. Yace ina da hankali. Sai to waye kun taba hankalinsa? Suka ce a'a. Kun ga hankalinsa? Suka ce a'a. Kun shinshina hankalinsa? Suka ce a'a. Kun dandana hankalinsa? Kun ji hankalinsa? To tunda ku ji wadannan ba malam ma kuka ci ne. Suce wallahi da hankali na. Suka ce ai bamu gani ba, bamu gani ba, sai ma mahaukaci. Tunda da falsafa ya zo, shi ba a masa falsafa, shi kenan kawai. Dan baka ga abu ba sai ka ce babu shi. Ai Allah jarabawa ya mutum, ya bayyana wani abu ya ɓoye wani abu, ya bayyana halittarsa ya ɓoye kansa, ya bayyana mutane ya ɓoye aljanu, ya bayyana duniya ya ɓoye lahira, na'am, ya bayyana aiki ya ɓoye niyya. Wannan hikima ce ta Allah, ya bayyana wani abu ya ɓoye wani abu, saboda rayuwar ta tafi. Yanzu da mun san gobe, da wasu din suna nan suna ta kuka, wasu kuma da nan suna nan suna ta dariya. Yanzu kamar zaben nan da ya tunkaro, a lokacin da za a zaben kowa ya shiga takara, yanzu da ka san wanda zai ci kai asarar kudinka shine. Sau koya gaidi hikima ce ta Allah. Yanzu tayewa gobe zuwa jibi zuwa gata zuwa wani lokaci, kowa akwai arzikin da Allah ya ɓoye masa, ko wani hatsari da Allah ya ɓoye masa, bai sani ba. Sai kai ta rayuwarka, kuma ashe akwai hikima ta ɓoye gobe da jibi da gata. Wa ma tadri nafsun ma za ta kasibu gada, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. So da aka cewa ba Allah, wannan yana cikin wato abin da yafi komai rashin hankali. Akwai wanda suke wa Allah shirka a cikin rububiyya, su kawo wani su ce yayi halitta, ko ya mallaki halitta, ko yana gudanar da halitta tare da Allah, ko ba Allah ba, ko kuma yana taimaka Allah. Wasu kuma su yi wa Allah wato abinnan ridda a cikin rububiyya, cikin uluhiyya, su kawo wani cewa ya cancanci abota masa ba Allah ba. Wasu a cikin sunayen Allah da sufofinsa, wasu a cikin ayyukan Allah, wasu tabbatar da abinda Allah ya kore, ko kore abinda Allah ya tabbatar tare da dalili. Duk wanda yana cin abinda yake jawo a ridda, Allah ya tsare mu, ya tsare imanin mu. Sai Allah ya ce innal ladina amanu, haqiqa wadanda suka yi imani, wal ladina hajaru wa jahadu, da wadanda suka yi hijira suka kuma yi jihadi fi sabilillah, a tafarkin Allah, ulaika, wadannan yarjuna rahmatallah, su suke fata, suke gurin samun rahamar Allah. Wallahu ghafurur rahim, Allah mai gafara ne, Allah ta'ala mai jin kai ne. Allah ka ji kanmu, Allah kai mana gafara, Allah kai mana rahama, Allah ka amsa mana. Binda muka faɗa daidai, Allah ya ba mu lada. Inda muka yi kuskure ko tuntuban harshe, Allah ya yafe mana. malam ko zan iya cire wani kaso daga cikin kudin zakkana in saya wa almajirai ko marasa galihu suturu ba su kudin su in dai ba su tira ka fitar da zakka cike ba in ka ba mutum kudi ka ba shi yanci amma in ka sai wa mutum sutura in ba ta yake bukata ba ka sai je sai da ita da arha kudi shine yanci duk wanda ka ba kudi wani ya biya haya wani ya sai magani wani ya biya kudin makaranta wani ya sai tufa wani ya sai abinci wani ya aje sai sallah wani bashi ake bin sai biya amma in ka sai wa mutum sutura ko ba ita yake bukata ba ka bashi ita ya zai yi kai ka bashi ita a 10,000 in yaje kasuwa sai wani ya ce kai tunda ba bukata kake ba nin baka 5,000 ko 3,000 ma kuma sai waje so a ba mutum kudi abinda ka fitar shi ake so ka ba mutane kakka canza shi zuwa wani abu idan kudi ka fitar ka ba mutane kudi idan hatsi ka fitar ka ba mutane hatsi in a cikin abinda ka fitar da zakar shi zaka ba mutane amma akwai wata maslaha da take faruwa zaka iya mutum wata maslaha in ka san shi ba zai haka ba misali wani ya tambaye ni yana da dan uwa duk sanda ya bashi zakka to ba zai ba matansa ba ko ba zai sai kayan abinci ba ko ba zai gyara gidansa ba ko ba zai biya ayyansa kudin makaranta ba so da haka lokacin da zai bashi zakka in yayi sai ya tambayi yaran da suke zuwa makaranta sai ya biya musu kamar na shekara shekara a cikin nasa kasa sannan matansa kuma ya babbasu kudin da zasu sitira a ciki ya kuma sai musu kayan abinci abinda ya ragowan sai a bashi wato kamar yayi zai bashi miliyan 1 to sai ya fara jin in aka dunkula miliyan 1 aka bashi matan ba su ƙara ganin sa ba sai ya kashe ta to kaga wanda ai maslaha ne a kashe masa su akan abin da Allah zai tambaye shi ranar alkiyama nauyin ƴaƴansa da nauyin matansa da nauyin gidansa to kaga wannan in an sai kayayyaki an ba su akwai maslaha amma ba za ka dauki zakka ka sarrafa ta daga abin da yake ka ba mutum ba sai in akwai wata maslaha mai rinjaye nan nawani 9,000 ne yawa yana gaziran ya yawa ne 9,000 ne da 200 ko 9,200 daga ƴan sahun gaba bangaren kudu a sa asusu marayu ayi musu addu'a ina ne sahun gaba bangaren kudu ku ne nan okay nan ku ne bayan Allah ina ne kudin ne wai ga kudin na ai nan arewa ne da ka ba ku bane akan wakan kan kai runto wannan ya bangaren kudu ku ne ya bangaren kudu ko to Allah ya saka muku da alheri a bangaren kudu duk abin da kuke so Allah ya muku duniya da lahira Allah ya muku a bangaren kudu ku ko muna zuwa kan ku sai wani lokaci wanda wasu abai suka yi kwalkwabo wasu suka yi saisai sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda suka yi kwalkwabo Allah ya ji kansu sai suka ce dan masu saisai sai ya ce wanda suka yi kwalkwabo Allah ya ji kansu suka ce dan masu saisai yace wanda suka yi kwalkwabo Allah ya ji kansu suka ce da masu saisai yace to da masu saisai raka sai aka nuna wanda ya kwalkwabo kenan an masa addu'a sau uku sannan aka zaka zame muku kwaya daya ku alqur'ani guda daya da izu goma guda goma turmin zani guda daya daga bayan Allah ayi musu addu'a to Allah ya amsa wannan abu da suka baya wa marayu Allah ya sa musu asikeli sai kuma ina fama da ciwon kansa har ba na iya sallah to Allah a taya ni addu'a baka iya sallah kuma abu zai mutun ya iya kinyin sallah ba inda yana sai dan hauka cewa yi sai dai ka ce baka iya yin sallah a tsaye sai kai a zaune ko mai ahlari ya ce ana bada sallah a hali 7 idan ba za ka iya a tsaye ba sai ka jingina in ba za ka iya a jingina a tsaye ba sai ka zauna in ba za ka iya a zauna ba sai ka zauna ka jingina wannan hali 4 kenan hali hukun kuma in wannan ba zai yi ba to sai kwanciya kwanciya an fi so ka yi ta a dama kana sallah a kwance idan ba ta yi ba ka dawo hagu in ba za ta yi ba ka yi rigingine har ma ko da dai yadda rashin lafiyar ka ya bayu amma fa ita sallah ko a zuciya ne sai ka yi ta da za a ce duk jikinka baya motsawa daga zuciyarka sai fuskarka sai idanka to sai ka yi sallah da idan ita sallah akwai sallah mai uzuri shine salatul musafir da salatul marid da kuma salatul khawf Allah bai dauke maka sallah sai in ka haukace kan baka cin hankalinka kaga wannan ba za a ce kai sallah ba an dauki alƙalami daga mahaukaci da yaro da bai bacci amma kakkace ba za ka iya sallah ba, sai dai ba za ka iya sallah yadda kowa yake yi ba. Muna fata Allah ya baka lafiya. Na fara kasuwanci yau, a taya ni da addu'a. To Allah ya sa albarka cikin wannan kasuwanci naka, kuma ka rike sirrin cin nasarar kasuwanci, shine as-sidq wal amana wal adl wal ihsan. Idan ka rike adalci da amana da gaskiya, Allah zai wa kasuwancinka albarka. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima wa in katama wa kadhaba muhiqat barakatu bai'ihima. Dan kasuwan da ya rike gaskiya da bayani, in wannan mai tsada ne kace mai kyau ne, in mara kyau ne kace mai kyau ne. Wannan a Saudiya naga ana haka. Mun zo siyan waya, yace mana wannan tsohuwa ce amma ta ubude ta, akai mata gyara. Kuma mun ganta face, muna so mu siya, sai yace an ta ubude ta an mata gyara kuma tsohuwa ce. Za ku siya, ku siya haka. Muka ce wannan fa, yace kuma wannan sabuwa ce, wannan tijariya ce, wannan asaliya ce, wannan mai kyau ce, wannan ba original bace. Shine kasuwanci. Sini kaga yanzu in siya, in na siya wannan da ba mun bayani. Amma ka ɓoye mara kyau a cikin mai kyau, ko mai kyau a cikin mara kyau, shi shari'a ta hana. Ina fama da kuncin rayuwa, Allah iyaye. Ka dinga yawan karatun Alkur'ani da salati ga manzon Allah da istighfari. Ka gwada wannan mujarrab. Duk mutumin da yake yawan istighfari, yake yawan salatin Annabi, yake karatun Kur'ani, ba zai ce yana shin kuncin rayuwa ba. Sai dai yace babu da yawa, amma dai Allah ba zai bashi cin kunci ba. Da kuma tasbihin nan da ake in za a kwanta bacci, subhanallah 33, walhamdulillah 33, wallahu akbar 34, wannan ka rike shi da kyau. Akwai sirri cikin tasbihin nan sosai. Ya ce khairul laka min khadim, da sauran bukatu gaba daya Allah ya biya wa kowa bukatarsa ta alheri. Allah ya tsare mu daga abinki. Allah muna roƙonka, mun yi tawassali da sunayenka masu girma da sifofinka madaukaka. Muna da bukatu, Allah ka biya mana. Muna da damuwa, Allah ka yaye mana. Allah ba mu da lafiya, ka ba mu lafiya. Allah kai mana arziki, kai mana wadata. Ka tsare mana imaninmu, ka ƙara mana lafiya, ka ba mu lafiya, ka ba mu zaman lafiya. Ka wadata mu duniya da lahira. Allah ka sa mu yi kyakkyawan rayuwa, mu yi kyakkyawan ƙarshe. Allah ka sa mu cika da imani. Allah iyayenmu da suka rasu ka ji kansu, wanda suke da rai da mu da su, ka sa mu kyakkyawan mutuwa, ka sa mu kyakkyawan ƙarshe, ka sa aljanna firdaus zama koman mu. Allah ka kayafe mana zunubanmu, ka karba ayyukan mu. Allah kai mana wadata, ka ba mu ilimi da amfani. Allah shiryayyun matasan mu, ka ƙara musu shiriya. Wanda suka karkace, Allah ka shirya mana da su. Allah wannan ƙasa ta mu Najeriya, ka ba ta lafiya, ka ba ta zaman lafiya. Allah ka haɓaka tattalin arzikin mu da tsaron mu da zaman lafiyar mu. Allah ka ƙaro mana alkhairi. Allah muna roƙonka afuwarka da rahamarka da jin kanka da albarkarka da kake rabawa. Allah ka sa muna da rabo a ciki. Subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk.